نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يوم مسلمي ما سكن لم تسورا لم كيسي da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta hanyoyin yaɗa bayanai na zamani daga number 46 Maji Road, Tudun Wada, Zaria, jihar Kaduna, Najeriya. Kake sauraron waɗannan bayanai daga Markazu Salafiya, daga cikin ainihin masallacin wannan markaz din. Ni mai magana Abu Abdurrahman Muhammad Awal Adam Albani Zaria, ni ne nake gabatar da wannan magana. Wannan karatu da kake saurare ko wa'azi ko cassette an yi mishi lamba da A, ma'ana shine ainihin shimfidar tafsiri number A, sannan kuma B zai biyo baya, mai yiwuwa ma har akai zuwa ga C. Dan haka daga cikin jeren giyar tafsiran da zan ainihin fara gabatarwa a bana insha Allahu ta'ala, wannan da kake saurare a yanzu ba shine lamba ta daya ba, a'a wannan shine A, sannan wanda zai biyo bayan shi zai zama shine B, sai ranar da za a fara tafsirin shine za a fara mishi ainihin lamba da ainihin kirge insha Allahu ta'ala. Yanzu da muke magana, daren Litinin ne wanda ya daidai da daren 25 ga watan Rajab. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429, wanda ya daidai da 27 ga watan Julai shekara ta 2008. Yan uwa musulmi, na ainihin buga wata takarda yau kusan mako guda da ya gabata, wadda wannan takarda tana ɗauke da bayanai ne dangane da tsarin gudanar da tafsiri ko tafsirai ko karatuttuka da kuma wasu ainihin wato hidimomi waɗanda za mu gabatar a ainihin wato wannan jiha tamu ta Kaduna insha Allahu daga bana watan ainihin Sha'ban zuwa watan Ramadan. Takarda tana ɗauke da Darul Hadisi Salafiyya number 2/4, Samaila Ahmad Road, Gaskiya Quarters, Zaria, Kaduna State, Nigeria. Telephone 0693777777. Muka ce tsarin karatuttukan watan azumin Ramadan shekara ta 1429 Hijriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, ba wai zan bi wannan takarda ne in karanta ta karatu irin karatu na zaure ba, domin ni ne na rubuta ta. Zan faɗa muku menene kawai takarda take ainihin kunshe da shi. Abin da yasa, saboda sako ne zai tafiya nisa zuwa ga ainihin jama'a, yasa dole mu bi mu tsara shi. Abubuwan duk da ke cikin takardan nan ni ne na rubuta su da hannuna, na zo na sa hannu ainihin na sa kwanan wata daga ƙarshe, saboda haka ba abubuwa ne waɗanda sai na sake bin su na yi musu ainihin karatu irin yadda ainihin ake karatun soro ba. Wannan takardar kamar yadda ka ji, na farko tana ɗauke da adreshin Darul Hadisi Salafiyya. Wannan shi ne adres ɗina. Duk inda zaka neme ni a duniya, inda zaka neme ni ne a matsayin malam Albani mai wa'azi, karka ce a nuna maka gidan malam Albani mai wa'azi, har kiyama ta tashi ba zaka samu ba. In kuma ka samu, bukatar ka ba za ta biya ba. In kana neman Albani mai wa'azi, ka ce a kai ka Darul Hadisi Salafiyya number 2/ Number 4, Sama'ila Ahmad Road, Gaskiya Quarters, Zaria Kaduna State, Nigeria. Wannan shine adreshin Malam Albani na Zaria mai wa'azi. Bayan wannan, duk duniya Albani ba shi da ainihin wani adreshi wanda ake samun shi. In kuma an same shi a wani wuri wanda ba wannan ba, to ba Albani ne aka samu ba, wani mutum ne aka samu. Don haka duk abin da za a fuskanta daga gare shi, kara ji a ce an haɗu da Albani a wani gida ko a wani office ko a wani shago ko a wata kasuwa, ya ƙi sauraron mu mun ziyarce shi ko ya ƙi amsa mana fatawa ko makamantan haka. Ba Albani ka haɗu da shi ba, wani ne ka haɗu da shi. Na biyu, wannan lamba da ka ji da aka ce 06 3 3 7 7 7 7 7, wato 7 5 bayan 3, wannan ita ce lambar wayar da ake samun Albani mai wa'azi na Zaria. Bayan wannan, duk duniya babu wata waya da ake samun Albani mai wa'azi na Zaria. Idan wani ya baka wata waya, kowaye a duniya ya yaudare ka in ka yi magana ba da Albani kai ba. Don haka duk irin amsar da ka ji, kar ka je ka ce malamin nan Albani na Zaria na buga mishi waya ya wulakanta ni, ba da Albani kai magana ba. Wannan ita ce kadai lambar da duk duniya ake samun Albani da ita. In ka buga ta baka samu ba, ka ci gaba da buga har zuwa ran da Allah zai dauki ranka, me yiwuwa ka samu. In baka samu ba, ba wata lamba ita kenan. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Idan jama'a sun fahimci wannan tsarin, to kafin in tafi da nisa, sai in ce bayanan duk da zan yi a yau, babu wata kalma da zaka ji wadda take daukar wata ma'ana bayan abin da ka ji din nan. Ma'anar wannan maganar yanzu kamar waccan da na faɗi, cewa wannan shine adreshin Malam Albani na Zaria, kuma wannan waya ita ce lambar wayar Malam Albani na Zaria, to wannan maganar iyakacin gaskiya kenan. Wanda duk ya baka wata lamba yace na rantse da Allah wannan lambar, to ya yaudare ka ko limamin Arafa ne. Don haka in ka buga ba za ka samu Albani ba. In kuma ka samu wani ya zazzage ka ko ya ci mutuncin ka, to dama wani mutum ne, ba Albani bane. Amma ita wannan lambar kana da damar ka buga ta, za ka tambaya Albani duk abin da ya daure maka kai, matukar Albani ya sani. In dai ka same shi, to zai gaya maka komai tsakar dare, komai asubanci, babu laifi ga wannan. Awa 24 wannan layin abu ɗaya yake. In ka ji shi a rufe, to daga can kamfanin wayan ne ya samu matsala, ba a rufe shi kuma ba za a rufe shi ba insha Allah har abada. Sannan na biyu, tambaya za ka yi, ko za ka zagi Albani ne, ko za ka yi mai raddi, ko za ka yi mai wulakanci, duk wannan lambar an baka yanci. Duk wani abu da kake da shi da Albani na Zaria, to wannan ita ce lambar da ainihin za ka iya samun shi ita kadai, ba ta da wata ta biyu. Allah ya taimake mu. Bayan wannan, abinda nake cewa babu wata magana da zan faɗi a nan kuma da nufin cin mutuncin wani, ko kuma da nufin wulakanta wani, ko da nufin tuna wani asiri, sai dai kawai dalili ne ya kai za a faɗi irin waɗannan ainihin maganganun. Allah ya taimake mu. To bayan wannan, sai mu ce shi tsarin ainihin karatun namu ga yadda yake. A shekaran nan ta bana, in Allah madaukakin sarki ya so, za mu yi karatuttuka da kuma shan ruwa na iftar a masallatai ainihin uku insha Allah. Amma shi karatuttukan ne za mu yi a masallatai uku, iftar din za mu yi a masallatai biyu ne. Ɗaya daga cikin wuraren da za a yi wannan ainihin karatuttuka da shan ruwa, akwai sabon gar local gamma, wato karatuttuka. a ƙarƙashin littafin Sabilur Rashad fi Hadi Khairul Ibad na babban malami Sheikh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali, Allah ya gafarta mishi. Wannan karatun maza za a yi wa a wannan masallacin namu na Juma'a da ke muciya mai suna Al-Jami'us Salafi, daga ƙarfe 4 na yamma zuwa ƙarfe 5 na yammacin kowace rana, tun daga 1 har 25 ga bai har ƙarfe 5 wato har zuwa ƙarfe 5 da rabi na ainihin wannan rana, daga 1 ga Ramadan zuwa 25 ga Ramadan insha Allahu ta'ala. Wannan littafin gashi gabana na zo da shi sai ne ta'aliki da cewa kasantuwar littafin bai yalwata a gaban jama'a ba, shi yasa sai na ainihin wato dauki mataki guda biyu. Matakin farko shine za a yi kokari a yi photo stat na kamar shafi 50 ko shafi 100 na duk inda za mu ci gaba da karanta tun daga farko, da ikon Allah a siyarwa da jama'a dan su zo su rinka zama ina karantawa suna bi, inda ya kama jan baki mai jan baki ainihin ya ja mana. Wannan littafi babban malami Sheikh Mashhur Hassan Alu Salman shine ya zauna yayin tahqiqin shi, kuma shine ainihin dauki copy guda ya bani bare-bare din nan ya gama aikin buga wannan littafin. Tunda malamin ya rasu, shi malam Taqiyuddin Al-Hilali ba a taɓa buga wannan littafin kammalallen shi gaba ɗaya ba sai bara. Bara kuma shi wannan malamin namu ya zo min da littafin ya ainihin bani shi. Don haka ga wannan littafi mujalladi 4. Mataki na farko kenan da zan biyo muku wajen mallakar littafin insha Allah. Mataki na biyu na kintsa mai yiwa zuwa nan da kwana 7 zan tafi ƙasar Masar. Za mu haɗu da shi malamin a inda za mu je da kuɗi wanda zai ainihin buga mana wannan littafi, wanda in Allah ya so za mu zo daga copy 1000 zuwa copy 5000, wanda yake kowa zai iya mallakar shi ainihin a ƙasar nan. Kuma za mu sa a yi mana bugu ne irin na Misra domin ya dace da kuma sauki irin na yadda mutanenmu suka saba siyan littafin. Don haka in Allah ya so, mai yiwa zuwa cikin azumi in an kammala buga mana an turo su su iso mutane su fara siye tun lokacin, mai yiwa kuma zuwa bayan ƙaramar sallah ko bayan babbar sallah. Amma dai yanzu haka da nake magana, kuɗinmu da za a buga mana da kuɗin dako da komai suna nan muna da su a ƙasa. Inna ma kawai yanzu na bada passport dina ne a nemo mana ainihin visa da ticket da makamantan haka, amma na riga na yi azama ainihin akan tafiyar insha Allahu ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To wannan shine ainihin tsarin da zamu yi a masallacin Al-Jami'us Salafi game da karatu ga mata na aqidatul wasitiyya da kuma karatu ga maza na ainihin littafin Sabilur Rashad da La'asar. Amma wata fadakarwa anan ita ce, dukkan karatutukan da muka ce na mata ne, maza za su iya zuwa sai su zauna a can nesa da masallacin, lasifika za ta kai musu sako. Duk karatun da muka ce na maza ne, mata za su iya zuwa sai su zauna a can nesa, lasifika za ta kai musu sako ga wanda yake bukata kenan insha Allah. Sannan daga 1 zuwa 25 ga watan Ramadan din nan insha Allahu ta'ala, wato har zuwa ƙarshen Ramadan, afwan, daga 1 har zuwa ƙarshen watan Ramadan za mu rinka kawo abincin buɗa baki na shan ruwa a wannan masallaci Al-Jami'us Salafi. Wannan abincin buɗa baki ni ne na ɗauki nauyin kawo shi in Allah ya so, da gwargwadon halin da Allah ya sauƙaƙe mini. Wannan abin da za mu yi kenan a Sabon Gari Local Government. Karatuttukan duk da za mu yi wa maza, za mu rinka ɗauka video da audio, wato za a rinka ɗauka da na video da kuma na ainihin radio. Amma karatuttukan da za mu yi wa mata, to za a rinka ɗauka ne kawai a audio, ba za a ɗauki ainihin video ba. Sannan karatuttukan duk da za a yi wa maza, yayin da za a ɗauka video da audio ɗin, to a cikin watan azumi ba za a samu video ba har sai bayan sallah, amma za a samu audio a cikin ainihin wato watan azumi ɗin. Duk kasar ɗin da aka yi a rana, to kashe gari za a fara samun ainihin kasusuwan a kasuwa insha Allah. Sannan sai Zaria Local Government, a nan kuma za mu yi karatuttuka da iftar kamar haka. Akwai tafsirin Al-Qur'ani mai girma, ma'ana Qur'anin baki ɗayan shi za mu ɗauko tafsirin shi, anan ba tafsirul mawdu'i ba. Wannan tafsirin za mu yi shi a cikin wannan masallacin da muke zaune ne, wato number 46 Major Road, Tudowada, Zaria, jihar Kaduna, Najeriya, daga 15 ga watan Sha'aban, watan gobe kenan insha Allah, wato kafin watan azumi da kwana 15 har zuwa ainihin watan azumi ya kai kwanaki 25. za a rinka fara tafsirin karfe 8 na dare zuwa karfe 9 da rabi na dare tun daga kwanakin watan Sha'ban na karshe, wato daga 15 ga Sha'ban zuwa har karshen Sha'ban din, to daga 8 na dare za a rinka farawa zuwa karfe 9 da rabi na dare insha Allah. Amma idan Sha'ban ya fita, Ramadan ya shiga, to karatun zai koma daga karfe 9 na dare zuwa karfe ainihin 10 da rabi na dare, saboda matsalolin shan ruwa da kuma matsalolin hutawa da matsalolin bude baki da makamantansu insha Allah ta'ala. Sai dai ranakun Asabar da Lahadi ba za a yi tafsiri ba da daddare din, ba dan komai ba, saboda waɗannan ranaku mun sadaukar da su ga karatun hadisi matukar rayuwar mu insha Allah na littafin Sahihul Bukhari. Dan haka dukkan Asabar da Lahadi karfe 8 zuwa karfe 9 da rabi na ainihin dare raki na Sha'ban, to za a ainihin wato na Sha'ban za a yi karatun Sahihul Bukhari. Idan Ramadan ya shiga, shi ma sai ya gusa, sai zama daga karfe 9 zuwa ainihin karfe 10 da rabi insha Allah. Wannan shine tsarin. To sa'an nan sai kuma ainihin matsala ta iftar. Matsalar iftar ma ainihin a wannan masallacin zamu gudanar da ita da ikon Allah. Dan haka abinda muke so, yayin da ya zama wancan masallacin mutanen muciya da waɗanda suka nada kansu su ne wato jami'an gudanar da tafsirin, abinda nake so kawai su zo su kawo mini bill cewa abincin da za a yi da abin sha da kwanukan robobi da cokula da kofuna da komai da za a amfani da shi na watan Ramadan, so nake kawai su zo su ce mini naira 1000 kaza. Kar su tsaya dogon turanci, ba zan saurare su ba, zan dauka in ba su, su je can su yi tsare-tsaren su, su ɗibi waɗanda za su yi musu girki da waɗanda za su yi musu aikin rabawa da sauransu, su zo su ce min kaza. To haka nake fata ma a wannan masallacin na markaz, shi ma kawai a ce an lissafa abinda ainihin aka kiyasta za a yi na buɗe baki da abin sha da robobi da kaza, ka a ce za a tsaya min bayanin kaza naira kaza, ban san wannan ba, a ce min kawai 1000 kaza shine za a yi amfani da shi wajen iftar din, shikenan zan kawo kudin in bayar insha Allahu ta'ala. To waɗannan su ne ainihin bayanan da zamu gabatar dangane da abubuwan da suka shafi waɗannan ainihin karatuttuka da iftar insha Allahu ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To a wannan masallacin na markazin Salafiyya a ranar 27 ga watan Ramadan insha Allahu ta'ala da safi karfe 10 na safe zuwa 12 na rana, muna gayyata dukkan mata da ke zariya su taru domin za mu yi musu ainihin wa'azi. Wannan wa'azin sai lokacin yayi za mu raba ainihin takardar gayyata game da wane take ne wa'azin, amma dai kaji ranar kaji lokacin 27 ga Ramadan da safe za a yi wannan ainihin karatu din insha Allahu ta'ala anan. Sannan Kaduna North, wato arewacin Kaduna, 28 su kuma ga Ramadan in Allah ya so na wannan azumi din mai zuwa, a masallacin Sultan Bello, tsohon masallacin, za a ainihin wato tara matan Kaduna a yi musu wa'azi daga karfe 10 na safe zuwa 12 na safe na rana insha Allah, wato a bangaren anguwar sarki kenan in Allah ya so. Su ma in Allah ya kai mu lokacin za mu raba takardun gayyata masu dauke da bayanai dangane da ainihin wato taken wa'azin da za a yi insha Allahu ta'ala. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin bayanan da za mu gabatar, ma'ana a Kaduna rana ɗaya ce kawai za a yi wa mata, kuma za a yi musu ne a masallacin Sultan Bello, tsohon masallacin 27 ga wata ayin 28 ga watan Ramadan, kuma daga 10 na safe zuwa 12 na rana insha Allahu ta'ala. Kamar yadda muka faɗi, za a rinka samun kasusuwan kashe garin karatu, amma kasusuwa na video sai bayan sallah insha Allah. Sannan bayani na gaba shine dukkan kasusuwa da CD da DVD da takardun da zamu ainihin wato raba a waɗannan wurare, mallakar Darul Hadisi Salafiyya ce ta ainihin wato ita ta mallake su, don haka bata ainihin baiwa kowa izini ba, kuma bata yarjewa kowa ya kwafa ko yayi wani tasarrufi ba, kowace irin manufa ce za ta sa ainihin yayi wannan, ma'ana dukkan kasar din da kaji kake so sai dai ka zo ainihin ka siya a wannan wurin, amma ba a halatta kowa ya je domin yayi wani tasarrufi ainihin akan haka ba. Kuma muna gaya wa mutane haka kamar yadda Bahaushe yake cewa tun ana danyen ganye, domin idan hukuma ta ainihin tsare haƙoƙi ta danki mutum akan irin wannan, to gaskiya duk duniya babu wasu dattawa ko malamai ko wane ne da za a haɗo a ce a roƙe mu, a sai a ce yanzu ya karya doka ne don haka a hukunta shi a dokance. Don haka muke ƙara faɗi, muke ainihin ƙara baimaitawa insha Allah. Duk mai neman kasar kamar yadda muka ce ko takaddun sai zo wuraren da ake karatuttukan insha Allah. Allah ya taimaka. To waɗannan su ne kaɗan daga cikin ainihin wato bayanan da muka ainihin faɗi, kuma duk dai ga su nan a rubuce a takarda. To daga ƙarshe-ƙarshe sai muke cewa waɗannan su ne tsare-tsarenmu game da gudanar da karatuttukan azumi da iftar a watan azumi daga wannan shekara ta bana insha Allah. Idan har za a sauya wani tsari to za mu sanar a rubuce. Abin da ka gani a takardar nan shi ne aka riga aka tsara, in har akwai wani sauyi to za a ainihin sanar. Sannan kuma muna sanar da jama'a cewa ba za mu amsa wata gayyata ba ko karɓar wata ziyara ko wace iri ce, kuma komai muhimmancinta har sai bayan ƙaramar sallah insha Allahu ta'ala. Wato cikin watan azumin nan jama'a da wani zai ainihin wato taho ya ziyarce mu ba za mu saurare shi ba, da kuma wani zai zo ya gayyace mu to ba za mu ainihin amsa gayyatar shi ba. Sannan muna shawartar duk mai sha'awa halartar wuraren karatuttukan mu da ya kokarin bi tare da kiyaye tsare-tsaren mu. Misali daga cikin tsare-tsaren shine duk matar da ta taho da niqabi to kafin ta shiga masallaci ko cikin gidan da za ta zauna sai ta dage niqabinta a kofar masallacin ko kuma a kofar gidan. Idan ta ki to sai a ce mata ta juya kar ta tsaya wata jayayya. Wannan tsarin mu ne. Duk mutumin da yazo zai zauna a wurin karatu, idan waɗanda aka sa aikin agaji suka ce mishi kada ya zauna nan, to kai ya tsaya yin wata jayayya ya duba ina suka ce mishi ya zauna, kawai sai ya zauna. In aka ce in an fara karatu wanda ya tashi ko wanda ta tashi ta fita babu dawowa ciki, to ka bi waɗannan tsare-tsaren da makamantan su. Baki ɗaya muna fatan jama'a su kiyaye su. Daga ƙarshe muna fatan alheri ga dukkan al'ummar musulmi baki ɗaya, kuma muna fatan Allah madaukakin sarki ya karɓi ibadojin mu ya kuma gafarta mana gaba ɗaya. Allah madaukakin sarki muna cewa amin. Fadakarwa ta hudu ita ce sai muka ce to kasancewar duk sanda muka fitar da wani tsari jama'a kan yi koke-koke da soke-soke, to shine sai muka ga dacewar mu yi dan waiwaye na game da koke-koke da ainihin wato soke-soke da jama'a suke yi domin mu yi musu bayani kamar haka mai yiwa ko sa gamsu. Wato abinda wannan magana take cewa jama'a, duk sanda muka yi wasu tsare-tsare kamar yanzu wannan tsarin da muka fitar jama'a, muka ce ba za mu saurari wasu masu ziyara ba, to sai a ce ga wasu manyan malamai sun taho daga Kano za su ziyarce mu, sai su zo su sabe ku a masallacin markazin salafiya su ce don Allah ku taimaka mana duk da an ce malam ya ce ba zai saurara ba. Waɗannan malaman daga Madina ne suka taho suka biyo wurin mu a Kano suka ce sun zo ne musamman don su ga malam, to gaskiya ba za a saurare su ba, ko suwaye ba za a saurare su ba. Don haka kai mutumin zariya kar ka je ka ɗibo wasu kana tsima ka zo ka ce an wulakanta ka. Waɗannan tsare-tsaren ba za a sauya su ba insha Allah ta'ala. Sannan kuma babu wani wa'azi da za a zo a ce mana ai ga wani wuri can yana da matukar muhimmanci a je ai wa'azi mu karɓa wannan gayyata, ba za mu yi ba. Duk waɗannan abubuwan mun dakatar da su, waɗannan su ne tsare-tsaren mu waɗanda za mu gudanar da watan azumi. To kasantuwar kamar yadda na ce waɗannan irin koke-koken suna da yawa, koke-koken sun fi guda 100 sun ma fi guda 1000 don kusan kowa ka samu da irin koke-koken da yake yi. Amma kaɗan daga cikin koke-koken da muke yawan ji jama'a suna yi ba jita-jita ba, wasu suna faɗa mana ne ta hanyar waya in sun bugo, wasu kuma muna haɗuwa ne suna faɗa mana gaba da gaba, ko in mun haɗu a nan wuraren, ko in mun haɗu a wani gari, ko in mun haɗu a wurin aikin hajji, ko in mun haɗu a umara ko makamantan haka. Sai muka takaita waɗannan koke-koke kamar guda 7. Kuka na farko, musamman ni da ke karantawa Muhammad Awwal Adam, ana kuka da ni akan cewa ba na sauraron ainihin mutane idan sun je gidana ko office don neman fatawa ko ɗaukar karatu ko neman shawara ko ziyara ko wata bukata ta addini ko ta rayuwa. Kuma komi nisar tafiyar da ainihin mutum ya sha wahala yayo sai in ce ba zan saurare shi ba, har ma wasu sukan ce nakan wulakanta su. Wannan kuka na farko kenan. Na biyu kuma akan ce aini nakan ki sauraren mutane idan sun bugo min waya, wasu ma in zage su cikin fushi in yanke waya in faɗi baƙaƙen maganganu. Kuka na biyu aka ce bana shiga ainihin cikin mutane ko kasuwanni ina hira da jama'a, kamar yadda aka ga sauran malaman garin nan suna yi. Sai kun dan gyara wannan wurin, garin nan ne sai ƴan din ta buga guda biyu kawai. Garin nan wasu kamar aidi wato da wasu garuruka, wato ba a gani na in shiga nan ana a zauna ana tahira ana kyalkyale dariya ana tafawa, ko a ganna a cikin kasuwanni ana tahira ana wasanni ana tafawa haka ko makamantan haka. Ashi kuma duk malaman gariya galibi ko kuma makamantan haka ana ganin suna yin haka. Hakan an je wasu garuruwa Sokoto ko Bauchi ko Katsina ko makamantan haka dai ana ganin malaman su ne. Wannan ma yana daga cikin koke-koken jama'a. Sannan na hudu, manya-manyan jami'o'i kamar Jami'ar Ahmadu Bello, kamar Danfodio da ke Sokoto, kamar University Maiduguri, kamar Bayero da ke Kano, da manya-manyan makarantu kamar FCE, Polytechnic da ƙungiyoyin addinai sukan ainihin so su gayyace ni da jama'ar wasu garuruka. Sun ji labarin wannan da awartawa kuma suna sha'awar gayyatata, amma sai aka ce bana amsa gayyata, amma kuma har na amsa bana ainihin cika alƙawari in je. Sannan na biyar, masu sayar da kasusuwa suna son yaɗa kasusuwa na addini amma na hana su. Sannan na shida, iyayen ƴaƴa mata da yawa suna sha'awar in auri ƴaƴayensu amma na ƙi sauraren su balle ma in auri ƴaƴayen nasu. Sannan na bakwai, su da kansu ƴan matan ma da zawarawa da yawa suna so na kuma soyayya ta ƙauna saboda Allah don aure su, amma abin mamaki na ƙi sauraren su balle ma ainihin in aure su. Shine sai na ce daga ƙarshe waɗannan kaɗan ne daga koke-koken da jama'a suke yi a kaina. To shine sai ni kuma ne wani ta'aliki da cewa don Allah duk wanda ya samu wannan takarda muna kira zuwa gare shi yayi kokarin samun kaset din da zan yi bayanai akan waɗannan koke-koken, me yiwuwa ko zai gamsu insha Allahu ta'ala. Da wannan sai nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan takarda na sa hannu a kanta ne a ainihin wato cikin wannan wata na Rajab wanda muke ciki insha Allahu ga kwanan watan nan da sauransu. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To kafin in kai ga dan yin ta'aliqat ko ƴan bayanai kaɗan akan wannan takaddar, ina so in dan biyo da wata muqaddima wadda wannan muqaddimar ita ce nake ishara a dazu da cewa duk abubuwan da zan faɗi a cikin wannan muqaddima jama'a babu wani naraha a ciki. Kuma in kai kana ɗaya daga cikin masu wannan koke-koken, waɗanda waɗannan koke-koken sun ja wasu suna zuwa ɗaukan karatu wurina a da sun daina. Misali, saboda ko ya zo gidana na ce ba ni da lokaci in saurare shi, ko ya zo office, ko ya bugo waya, ko ya je ya ɗibo wasu baƙi ya zo zai nuna su ne na gaba da malam, kuma malam ya gwasale shi tunda ya ce ba zai saurare shi ba. Wani kuma ya daina zuwa ainihin wurin harkar da awar saboda me, saboda yana so ya aikin kaset din an hana shi don haka ya daina zuwa. Wani ya yayin auri yar shi naki don haka ya daina zuwa. Wata ta yi tayin aure ta naki don haka ta daina zuwa. Waɗannan din nan duk da suka ja baya, wasu suna can suna faɗin maganganu masu zafi da sauransu. To shine nake so kafin in kai ga dan yin bayanai a takaice akan waɗannan abubuwan insha Allahu ta'ala, nake cewa abu na farko tukuna jama'a, godiya ce zan gabatar ga mutanen Zaria musamman, ba dan komai ba, saboda su ne iyaye na, su ne yayye na, su ne malamai na, su ne abokai na, su ne ƴan uwana. A cikin hadisin Abu Dauda da isnadi ingantacce wanda Abdullahi ibn Mubarak ma ya ruwaito shi da isnadi sahihi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yashkuru Allah man la yashkuru an-nasa, wanda baya gode wa mutane to baya godiya ga Allah. Mutanen Zariya ku ne mutane na, ku ne dangi na, ku ne komai nawa da izinin Allah. Dan haka har abada ba zan manta alherin da kuka ainihin yi mini ba, na haihuwa, karantarwa, ƴan uwantaka, goyen baya da makamantan haka. Sannan kuma ina godiya ta musamman ga mutanen anguwar da aka haife ni, ita ce muciya da ke sabon garin Zaria, saboda su ne mutanen farko da suka fara ainihin goya mini baya da kuma ɗaure mini gindi da izinin Allah akan wannan da'awar da kuma duk abin da na sa a gaba. Sannan ba zan manta da iyaye na ba, ina musu addu'a ta musamman ta alkhairi akan Allah ya musu sakamakon alkhairi game da haihuwata da tarbiyata da wahalhalu da sauransu da suka yi. Ita kuma mahaifiyata da ta rasu wadda ita tafi kowa shan wahalata akan wannan harkar da awatun ina dan misili, tun ne mata addu'a ta musamman yau shekarar ta hudu da rasuwa, Allah ya gafarta mata, Allah ya saka ta aljannar firdausi. Sannan sirkaina da suka daure a cikin irin wannan halin rayuwa suka yadda na aure ƴaƴansu kuma suka iya mu'amala ta haƙuri da zamantakewa da ni, wanda tunda nake ban taba jin wata kalma ta kuskure tattare da su ba, ne musu addu'a Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi. Waɗanda suka rasu daga cikin su ne musu addu'a ta musamman akan cewa Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Matana da ƴaƴana su ma ne musu addu'a ta alheri, ne musu fatan alheri da roƙon Allah ya ƙara sa musu albarka kuma ya ƙara kiyaye mu baki daya ba dan komai ba, saboda haƙuri akan irin wannan ainihin wahalhalu na irin zage-zage da wulakanci da bakaken maganganu da suke ji a kaina. Ban taɓa samun matsala da su game da wani abu da suka ji ko suka gani ko suka ji an ce ko makamantan haka ba. Sannan da goyon baya da suke bani akan dukkan halin da zamu shiga na faɗi tashi game da wannan da'awar, ne musu addu'a Allah madaukakin sarki ya ainihin saka musu da alkhairi. Wannan shine matakin farko na ainihin abubuwan da zan fara magana akai insha Allah ta'ala. Na biyu, ina fatan duk wanda yake jin wannan kasar din ya je nemi wasu kasusuwa da nayi na sa musu manufofin da'awar salafiyya. Wannan da'awar ta salafiyya da ni nake kira zuwa gare ta, menene manufofinta? Muna fatan ka je ka samu ainihin waɗannan kasusuwa din insha Allah ta'ala. In ba haka ba, tafi ka je ka duba, za ka samu waɗannan bayanai na manufofin akan internet, suna nan mun saka su akan www.geocities.com. wannan wurin in ka je za ka same su, za ka ga an sa da'awatuna ko kuma akol, wato manufar da'awarmu. Sannan na biyu, ina fatan duk wanda ke sauraron wannan kasar din ya nemi kasusuwan da na sa wa manufofin darul hadisi salafiyya. Manufofin darul hadisi salafiyya, wato ita darul hadisi salafiyya din, ga wanda ke jin wannan kaset ya sani suna ne na makaranta, na faɗi da Hausa ne don a gane, amma cibiya ce ta koyar da ilimi, ilimin da salafus salih suka ainihin gadar mana, Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To ina mai dogaro ga Allah akan waɗannan abubuwan. Sai in ce da farko, ya kamata ka yi mini kyakkyawan sani akan waɗannan abubuwan. Abu na farko, ka sani da cewa ban yadda da duk wata da'awa da wata aqida ba da komai a duniya in ba da'awar salafiyya ba. Duk wata da'awa a wuri na bata ce, ban yadda da ita ba, kowace iri ce a duniya, da'awar da na yadda da ita kenan ainihin a duniya. A ƙarƙashin haka, ban yarje wa kaina da ilimi na da ƙoƙarin jiki na da na aljihu in taimaka kowace da'awa ba, sai ainihin da'awar salafiyya kadai. Wannan shine. Sannan ba mu da wani ubangiji akan ainihin wannan da'awar sai Allah, wanda shine majibincin mu, kamar kuma yadda ba mu da wani ubangida sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, abin kaunar mu. Ka san waɗannan abubuwa, duk duniya da lahira jama'a, ban yadda da kowa ya zama abin bautawa ta ba sai Allah. Sannan duniya da lahira jama'a, ban yadda kowa mai gidana bane sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To da yake mutanen Bauchi asali ba Hausawa bane, suna da yarurruka waɗanda suke mabambanta, sai dai Hausa ta shiga ta ratsa su. Sun taba jin wannan kalmar sai suka fassara ta da cewa Albani ya ce duk duniya bai da malami, a'a malami daban, ubangida daban. Ni nake da malamai ku, don ina da malamai sun fi guda 500, amma ubangida shine sponsor, wato waye ya daure min gindi akan wannan da'awar, wanda zan ce bari in faɗi abin da nake so, in matsala ta faru zai tsaya min ko zai je ya karbo ni? Duk duniya ba ni da haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ba ni fatar in samu haka har in mutu, bana fata don bala'i ne gare ni. Sannan duk duniya ba ni da wanda yake daukar nauyin wannan da'awar ta hanyar ya bani abin da zan ci ko abin da zan siya ko abin da zan yi da'awa da shi. Duk duniya ba ni da wannan mai gidan. Jama'a, wannan maganar ga wanda ke jiyo ta yanzu ya san fa ana daukar ta ne a kaset, za a raba ta ko ina kuma a duniyan nan, kuma ina mukabalanta duk duniya wanda ya san shine mai gidana da yake dauke da wannan da'awar a sirrance yake bani kudin da nake ci in yi ita da'awar, ko gwamnati ce ko sarauta ce ko mutum ne guda ko ma'aikacin gwamnati ne ko dan kasuwa ne ko wanne iri ne, duk duniya ko muna da dangantakar jini ko ta ko waye, duk duniya gaba daya ina cewa don Allah ya fito yayi wani cassette ya je BBC ya je CNN ya je ko ina ya buga a jaridu ya muqabalance ni ya ƙaryata ni kuma ya zo ya dubi tsabar ido na ya ƙaryata ni. Saboda haka ya kamata a fahimci me nake nufi da Ubangida shine wanda yake dauke da ni duk duniya ba ni da wannan, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mai gidana, ma'ana shi nake wa wannan khidimar da izinin Allah, ba dan kuma ba dan in yada addinin shi, ma'ana ni yaron shi ne, ni yaron manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ta hanyar in aikin gudanar da sunna tashi, ba ina cewa ni sahabin shi bane, ma'ana na mai da kaina na zama yaron shi don in yi khidimar yada ainihin addinin shi. To amma in ana maganar mai gida ne na irin waccan ma'anar na cewa wane ne yake sponsoring wane financially ko morally ko wane ne wane ne wane ne, to wannan duk duniya ni Muhammad Awwal Adam Albani na Zaria bani da wannan. Ya kamata duk mai saurare na a yanzu da wanda zai saurare ni nan gaba da wanda zai saurara ta kasar ya san wannan insha Allah. To da wannan ne nake godewa Allah madaukakin sarki, kuma nake kara yabo ga fiyayyen halitta mai gidana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Dan haka ne na dage tukuru ba dan komai ba sai dan bautawa Allah, kuma nake neman ilimi na addini da rayuwa iya karfi na, sannan kuma na tashi tsaye tsayin daka ba dan komai ba don neman kudin da zasu taimaka mini rayuwa ta ni kaina da kuma ainihin da'awa ta insha Allah ta'ala. Jama'ar musulmi, waɗannan mulahazat ne, wato waɗannan wasu abubuwa ne na jawo hankali a kansu kafin in fara bayani. Idan muka dawo magana dangane da tafsiri da zan fara jama'a, na fara tafsirin Alkur'ani ne a ainihin yau shekara 24 da ta gabata a wancan masallaci namu da muka sa wa Aljami'us Salafi. A wannan lokacin kuwa na ainihin wato tsara musu tafsiri ne, ina yi musu duk ranar Laraba da Alhamis in an samu, amma da duk ranar Laraba tsakanin Magriba da Isha nake musu tafsiri minti 45 zuwa ainihin awa daya, ma'ana tsakanin Magriba da Isha ba ma dauka a kasar na radio ko kuma na, ba a taba dauka ba ko kwaya daya. Matan aure kuma nake musu tafsirin su ma ranar Laraba da ainihin karfe 10 na safe zuwa karfe 12 a wannan lokaci. To wannan shine ainihin lokacin da na fara tafsirin. A wannan lokacin masallacin ko lasifi ka bai da ita, jama'a suna zama ne, ainihin murya ta ce take isar musu da sakon da izinin Allah. Bayan shekara 6 da wannan fara tafsirin wanda Alisafin Bature ne muka lissafa 1984, to a daidai shekarar 1990 sai su Malam Muhammad Kabir Abdullahi limamin Ahlus Sunna na Cikaji sai ainihin suka zo suka same ni suka ce don Allah suna so duk watan azumi in zo rinka ainihin yi musu tafsiri. To na amsa musu amma a bisa sharadi, wato zan rinka musu tafsirin da daddare amma kuma da rana ni tela ne, dan haka da rana kada wani ya zo wuri na neman karatu ko kuma neman bayanin karatun da ne jiya da daddare. Nace za ku gaya wa jama'a cewa wannan maganar rike ta shine tabbatar tafsirin, rashin rike ta kuma fa to zai wargaza tafsirin. Sannan na biyu za ku yi kokarin abubuwan da za a amfani da su na wurin tafsirin ku tabbatar, misali ka a samu matsalar microphone, ka a samu matsalar amplifier, kada a sake a samu matsala ta generator. A wannan lokacin da farko ma ba ma daukar tafsirin, sai daga baya ne ba a wuce ainihin mako guda da farawa ba sai ainihin aka fara. To anan akwai dan wani tsokaci a wannan lokacin da nake so in yi saboda wata maganar da zan yi wadda take da alaka da ita. Ni a muciya aka haife ni jama'a, kuma muciya nan ne anguwan mu, kuma muciya nan ne ne wayo, mutanen muciya sune iyaye na, sune yayye na, sune komi nawa da izinin Allah. To amma menene ya faru? Mun tashi muna yin karatu na addini, muna kuma yin karatun boko. To amma saboda yadda aka rena ita anguwar, ana ga ba za ta iya fitar da wani wanda yake zai zama mai amfani a rayuwa ko a addini ba. Haka kuma saboda irin yadda aka rena mu, saboda mu ƴaƴan talakawa ne, kuma iyayenmu ba malamai bane, iyayenmu ba shehunnai bane, iyayenmu ma ba zagi-zagi bane, Kanawa ne ƴan Kano, mu ne zagi-zagi ƴan Zaria, ma'ana su ƴan Tirani ne. To wannan ainihin irin reni da ya haɗu yawa a kanmu. Sai ake ganin yawo ma da muke da littafi kawai duk ƙaryar ustazanci ce. Don haka shekarar da na fara yin wannan tafsiri da ya zama alasifi kani, kuma a masallacin bakin dogo ne, dan ana tafsirin mutanen dogarawa hayin ojo muciya ce kaji duk suna jiyowa. To bayan ƴan kwanaki sai aka fara mamaki ina aka samu wani malami mai tafsiri haka. Sai aka ce Ismalan Kabiru ne suka ɗauko wani yake yin tafsiri. Sai su ce ai wane ne, ai malan awwal ne. Waɗanda kuma suka so su faɗi da reni sai a ce ai awwal tela ne. Waɗanda suka so su faɗi da reni na wulaƙanci sai a ce mai kuɗin sauda ne, domin ran talata aka haife ni. Al'adar Bahaushe kuma wanda aka haifa ran talata mai kuɗi ake ce mishi, ita kuma mahaifiyata sunanta Saude, don haka sai a ce mai kuɗin sauda ne. Sai su ce kai da Allah, waɗannan in ba ainihin wato yawo da littafi ba, ƙarya kawai, ana yawo da wani ɗan ƙur'ani mai zai aljihu, ana abin kai wannan ka je ka ji malami ne suka ɗauko daga wani wuri suka ɗauko shi, kai in ka ji tafsirin gobe ma sai ka koma. To haka suka fara, da haka aka fara, sai kuma an tashi tafsirin ana jiran a ga wani malami ya fito, sai su ga Allah sarki mai kuɗin saudan nan ne, saudan da ba kowa ba, sannan ɗan gidan wani da ba kowa ba, shi ɗin ne dai. Sai kuma a ce a amrin azimin, amrin azimin, haka suke faɗi da makamantan haka. To haka ainihin abin ya fara, ana rena abin, ana rena abin kamar yadda Allah madaukakin sarki yake bayyana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace takhafuna an yatakhaffafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum min at-tayyibati. Alhamdulillah. Sadda muka fara ba a bakin komai muke ba, ana ganin kai Allah waɗannan duk su gama shirman su kawai, wani ma ya taso ya bari, wani ma ya taso ya bari, shikenan haka a wannan lokaci. To amma Allah ne da abun, ba mu ne muke da abun ba. To sai Allah madaukakin sarki sai ya nufi abu. To amma sai aka fara samun matsala ta hanyar su masu gudanarwa da kuma su masu saurare. Su masu gudanarwa, misali za a zo ana tafsiri, jama'a da yawa sun taru, sai zama generator yana jikin masallaci, da kyar muka yi kokari aka maida generator cikin islamiyar da ke masallaci, karashi yana damun jama'a duk da haka. To amma su daure su sai waya da wasu abubuwa da ake bukata a nesanta shi daga mutane. Asalin masallacin wani bawan Allah ne, Allah ya saka mishi da alkhairi, mutumin nan muciya ne amma zaunan nan Lagos ne, yana nan kofar police station ta Keto, har yanzu shagon shi yana nan, Alhaji Abdu Keto ake ce mishi, shi ne ya zo gina masallacin, kuma ya alkawari matuƙa Allah ya raya shi a rayuwar shi, ya ce duk kuɗin da ya samu in ban da ya ci abinci ya sa sutura daidai da shi, ba zai sake wani abu ba har ya mutu sai dai ya hidimar addini. To shi kenan da ya ɗauki wannan alkawarin, su kuma sai suka dogara cewa to komai sai su jira sai ya zo. Don haka wayar da za su ƙara a lokacin nan ba ta wuce ta naira 20 ko naira 40 ba, amma ni ne ta naci a kai, su kuma suka kasa fahimta, koyaushe sai Alhaji ya zo, koyaushe sai Alhaji ya zo, to akai ta samu matsala. Su kuma mutane masu saurare tafsiri ya yi daɗi jiya, don haka bari a nemi malamin nan sai a zo, an zo shagona sai in ce a'a, ba ni ne wanda na yi tafsirin jiya ba, wanda ya yi tafsirin jiya ku bi shi za ku haɗu da shi lokacin ya yi, ni nan tela ne. To sai mutane suka fara kukan ina wulaƙanta, sai na ce musu gaskiyar lamari ba wulaƙanci ba ne, idan na saurare ku to ba zan yi wannan ɗinkin ba, kuma wannan ɗinkin da shi nake cin abinci. To sai suka kasa fahimta, na iya tuna wani haƙƙi ke cewa to ai mu muna jin daɗin karatunka ne. Na ce eh, ai daɗin da kuke ji ku yi ƙoƙari ya tabbata, in kuka shanya daɗin gaba ɗaya to shi kenan kuma sai zama zaƙin ganga ne in ta kusa hujewa. Ka san ganga ta kusa hujewa ta fi zaƙi, ana cikin haka sai ka ji ƙurus. Don haka ne ta nuna musu haka sai suka gaza fahimta. To waɗannan matsaloli da aka samu jama'a, ni ne da kaina na aika musu cewa a ce musu saboda waɗannan matsalolin ba zan sake gudanar musu da tafsiri ba. to bayan lokaci kuma suka zo suka sake yo taro suka sake gayyato ni aka zo aka sake ci gaba ana tafsiri ana karatu koda bayan sallah amma waɗannan matsalolin kuma sai zama tunda ana karatu har bayan sallah sai suka ci gaba su ma matsalolin har bayan sallah ina cikin karatu ne musu karatun Bukhari ko na yi musu karatun wani littafi sai kuma a taho da safe wannan yazo yake tambaya ni kuma karfe 6 na safe nake bude shago na dinki karfe 6 na safe na yamma kuma sai in rufe shikenan da magariba in karantar da daddaren da karatu in karantar in babin tafiya ta in kwanta wannan shine tsarin da na daukar wa kaina abin da zan iya ni in zauna lafiya jikina wani kusa da ni kowa ya ji dadi to amma sai zama gaskiya su sai suka kasa fahimta da sai kasa fahimta saboda tsananin son alkhairi da son abubuwan da muke fadi na da'awa to sai kuma ni kuma abin ya ja mini matsala matsalar ita ce aka taro akai tarakumi akai na akai cincirundo akai na har ya zama sana'ar ta wata balbalce tunda dama mu teloli ana zargin mu da rashin masu kawo min dinki di sai suka janye sai sana'ar ta lalace sai na tara su nace musu to kun ga gaskiya guda daya ce yanzu sana'ar ta lalace na iya sana'ar amma ba wanda yake patronizing ba wanda yake sha'awa ba wanda yake so ya kawo mini dan haka yanzu zan zauna zaman malanta sai mu zauna za ku dauki rayuwa ta idan za ku iya ga irin abubuwan suka kafa committee da suka kafa komiti ina tsammanin sun iya Alhaji Ali Tankifa sarki na shine shugaban komitin a lokacin su kanada ina tsammanin sun iya cika alƙawarin da suka yi na wata guda daga lokacin nan sai abin ya gagara to dai gagara sai nace musu to kun ga mu dinnan mun yi alƙawari za mu karantar da sunna matukar rayuwar mu amma iyakacin gurgudan mu dan haka abinda muke so yanzu tunda sana'ata ta lalace ku ko ba za ku iya rike ni ba to da in zauna ina karantar da ku rayuwa ta yi min kunci in zo ina rubutun sha ko ina guru da laya ko in waye gari in kafa dariqa kuma ina ci daga cikin tabarrukin wannan bid'anci da zan bullo da shi ko shirka to gwamma mu dauki shawarar da al-Imam Ibn al-Jawzi ya bayar a cikin wannan littafi gashi nazo muku da shi saboda yau zamu yi karatu daga cikin littafin sunan littafin Saidul Khatir Malam Ibn al-Jawzi yace naga masu kudi da attajirai suna wulakanta malamai saboda zakka da sadaka da suke basu sai yace ina bada shawara ko dai malamai su daina karantar da jama'a gaba daya su shiga duniya su shiga harkokin su su watsar da da'awa don su kare mutuncin su ko kuma shawara ta biyu malami ya raba lokacin shi lokacin karantarwar shi daban lokacin kuma yin sana'ar shi ainihin daban iya abin da Ibn al-Jawzi yace kenan sai na sa tansiri na sai ne ta'aliki a gefen gurin da larabci sai na sa cewa amma shawarar Ibn al-Jawzi ta farko akwai barna a ciki malamai su daina karantarwa su shiga duniya su shiga neman duniya dan su rike kansu wannan barna ce amma malamai su raba lokacin su na karantarwa daban na kuma ainihin wato yin da'awa daban a ƙasa ne ta'aliki didda fansir sai na sa domin wannan shawarar ta biyu shawara ce salafiya daga cikin malaman salaf akwai wanda ya dauke ta wanda ya fara daukan ta shine sayyidina Abubakar as-Siddiq da aka nada shi khalifa a yau aka sa mishi albashi da komai da komai sai zama albashin yayi mishi kadan sai ga shi kuma ba zai yi sata daga dukiyar gwamnati ba to tunda ba zai yi sata ba menene abin yi kuma ba za su kara mishi albashi ba gari na wayewa dama dillali ne sai dibo atamfofin shi da shaddoji da yaduka sai Umar ya hadu da shi khalifan musulmi Abubakar ina zaka je sai ya ce a'a zan je ne in ne dillanci da yamma kuma sai in da an zauna a kujerar khalifanci sai Umar ya ce to idan matsala ta samu musulmi da rana ya za su yi sai ya ce to ai ba su bani abin da za su iya ciyar da ni ba a ƙarƙashin wannan da in zauna in zalunce su gwamma in je in yi sana'a da rana da daddare in zo in karantar da su wannan kun ga fatawa ce ko tunani ne na sayyidina Abubakar wanda yake yana daga cikin a'immatus salaf radiyallahu anhum ajma'ina sai nace to wannan shawarar ta karshe ta Ibn al-Jawzi ta yi daidai amma dan karasa muku wancan asari na Abu Bakar as-Siddiq zamu zo mu karanta shi cikin sharhin Bukhari insha Allah ta'ala akwai munasaba da za ta kama insha Allah sai Umar yace ka koma sai aka je aka gayyato manyan sahabbai ƴan majalisu sai aka zauna aka yi shawara sai aka yanka Abu Bakar cikakken albashi irshi Aisha ita ta ruwaito wannan asarin daga gare shi Aisha tace sai Abubakar ya dawo dare da rana yana zaman khalifanci har shekara 2 da rasuwa annabi da ya khalifancin ya rasu da yazo rasuwa tace sai ya kira ta da sauran ainihin ƴan uwanta yace yana roƙon su idan ya rasu dukiyar da ya bari kada su gada su koma da ita baitul mali dan ai hidima addinin musulunci da ita wasiyar Abubakar ga Aisha kenan dan haka Aisha da ta gama ruwaito wannan asarin sai ta ce wallahi babana Abubakar bai ci riba da gwamnati ba gwamnati ce ta ci riba da shi dan yayi mata aiki shekara 2 kuma dukiyar da yake da ita gaba ɗaya da ya rasu sai aka tattara yake a mayar gwamnatin gaba ɗaya wannan shawarar ta Ibn al-Jawzi in kuka fahimce ta da kyau ta yi daidai da matakin da Abubakar ya so ya dauka ba dan suka iya rike shi ba sai nace ni ma na dauki wannan matakin dan haka idan gari ya waye sai ga ina da tafiya da zan je in yi harkata ta kasuwanci a wani gari kasuwanci kawai don akwai jinin kanawa a jikina bakano kuwa ko bacci ya farka to calculation din shi na farko shine ina za a sayo ina za a sayar chata yace sarkin a sayo uban nura sarkin a sayar uban garba yawa to kanawa kenan saboda haka jinin nan na kanawa sai ya motsa mini kar ka dauka sana'a ɗaya nayi nayi duk wata sana'a da ta halatta mini don me don in samu kuɗi amma wallahi Allah ya sani manufar a samu kuɗin ita ce a zo a samu kuɗin da za a dawo Zaria a zauna dirshan a raya aikin sarkin zazzaujatau shine aikin sarkin zazzaujatau shekara 200 da ta wuce shi ya maida Zaria ta zama birnin ilimi to manufar ita ce ya zan yi in samu kuɗin da za su gina mini gida da wurin da'awa da wurin masallaci su rike ni in ci in sha har in kwanta in rasu tsabar karantarwa zan yi wanda su jama'ar sun gaza sun kuma kasa fahimtar wannan manufar saboda haka duk inda na buga na tafi kuɗin nake samowa in ci abin da zan ci hankali na kwanta in yi lafiya ni da iyalaina amma abin da ya shafi sitira ko abin hawa ko gida bai dame ni ba ko kadan don wannan ba shi yasa na tafi neman kuɗi ba alhamdulillah Allah ya sa wata hikimar sai ta bullo mini a ƙarƙashin haka shine ina neman kuɗin nan sai in ga ina ne nafi dabdala garuruwan da nake zuwa wata makaranta ce babban makaranta jami'a ko FCE ko polytechnic a wurin sai in je in zabi wani course sai in dauki long time distance learning sai in tafi ina yi ko dai a ƙarshen mako ko a ƙarshen wata ko kuma a long vacation a ƙarƙashin haka sai ne ta yin karatuttuka na boko da na ainihin arabiya da na musulunci a wasu jami'o'i da yawa waɗanda sai ran da na zo zan kawo tarihi na domin na ji wasu ƴanci rani da basu sanni ba suna cewa wai tun da suka san na gama secondary Barewa college wai basu taɓa sanin makaranta inda na je ne karatu ba babu laifi don sun yi gaskiya sun ce basu sani ba amma abin da suke nufi shine sun yanke da basu sani din ba kuma babu ita kuma Barewa college kuwa san boko ce to yaya wanda ya Barewa college zai iya karantar da sahihul bukhari zai iya tafsirin alqur'ani sannan zan kalubalanci cewa duk wani ilimi wanda ilimi ne na salaf ban rage maka ko kwade baka zo zan iya karantar da kai insha Allah ta'ala shin wanda yake da wannan ilimin anya daga Mayali secondary school certificate na boko zai iya karantar da waɗannan abubuwan larabci tafsiri aqida fiqh da makamantansu to yanci rana ayi a hankali to wannan ainihin magana ce cikin maganganu amma kadai abin da nake nufi anan in fadakar shine me a daidai wannan lokacin ina neman kuɗin kuma ina karatu to shi yasa in na dawo Zaria sai zaman lokacin na dawo a gaje a galabaice na gaji tubis lanakun da ne alƙawarin karatu, wani lokacin in daure in cika, wani lokacin ba in daure in cika ba, wani lokacin sai a ce ga wasu baki sun zo, sai in ce ayi haƙuri da Allah ba zan samu zuwa ba wurin su, a buga a kada a raya, ni na san halin da nake ciki. Bahaushe yace ja da baya ga rago, ba tsoro bane, shiri ne na fada, ma'ana na ja da baya ne lokacin ina shiryowa don Allah ya kawo ni rana irin ta yau. Wannan magana da nake ina yin ta yau wajen shekara 15 ne fa. Saboda haka waɗannan abubuwa a lokacin naje ne ta shiri ne ta shiri, in na samu kuɗi in sai littafi, in biya kuɗin makarantu da nake, in sai wa iyalaina abinci, in biya kuɗin haya, dan abubuwan da zan iya yi in yi. Sannan sai Allah ya taimake ni da wani aboki, sai na faɗi sunan shi a wurin nan don kowa ya mishi addu'a ta ainihin alheri. Sunan shi Jalal Arabi, aboki na ne kuma dan gidan Malam Ahmadu Arabi ne dake garin Jos, asalin su mutanen na faɗa ne. Kanin mahaifin shi shine ka sani Abubakar Siddiq, wanda ake cewa ɗan Nafati, wanda yake wa'azi da karatu da addu'a a gidan rediyon Najeriya na Kaduna tun tana MBC. Kanin mahaifin shi ne Jalal Arabi din nan lauya ne, a yanzu shine mai ba ƴar Adua shawara ta musamman akan harkokin shari'a. To aboki na ne, sai ya zama na mai da gidan shi da falon shi markazi na na aje kayan kasuwanci. Anan zan zo in tara kayana na kasuwanci, zan diba zan tafi Abba ne, zan diba zan tafi Port Harcourt ne, zan diba zan tafi Lagos ne, zan diba zan tafi kaza. Ne mishi addu'a akan ainihin irin wannan abota, wanda har yau yana daga cikin abokaina waɗanda babu shakka zumuncin abotan yana tabbata ainihin tsakaninmu. To a haka ne sai ainihin bani wata shawara, me yasa tunda dai ina sha'awar kasuwanci kuma ina sha'awar karatu, ba zan fara siyan hannayen jali waɗanda daga ƙarshe waɗannan hannayen jali in suka girma sai in koma sai in zamana, in zauna ina ci ina sha ba na komi, sai in ta karatu ina karantarwa. Wannan shawarar Allah ya saka mishi da alkhairi shi ya fara bani ita. Dan haka naje ne ta siyan hannayen jali. Alhamdulillah ina ɗaya daga cikin waɗanda suke mallaka hannayen jali a wasu manya-manyan kamfanoni na man fetur a yau a duniya, walillahi alhamdu. Sakamakon wannan daga baya kuma sai ne shawara, akwai wani bawan Allah shi kuma mai suna ainihin Ibrahim Jalingo. Alhaji Ibrahim Jalingo galibi ƴan Zaria waɗanda suka yi A2 so san shi. Wannan bawan Allah abokina ne, mutuminmu ne kuma a cikin wannan da'awa, kowa ya riga ya san shi. A daidai wani lokaci sai ne shawarar kuma cikin karatutukan da nake ina so in karanta medicine, in zama medical doctor. A daidai wannan lokaci da muka yi shawara da shi sai ne applying. Ne applying A2, gaskiyar lamari har na samu an bani zan karanta medicine. Amma matsala sai ta faru, ita ce sai wancan kananci ya taso, na samu wata kasuwanci mai riba a Port Harcourt. Dan haka sai na watsar da wannan ainihin admission na medicine na tafurin kasuwanci na, ma'ana kaga kanancin yarin jayi zazzagancin. Shi dai ba zazzagi mayatar karatu aka san shi da ita, shi ko Bakano mayatar neman kuɗi aka sani. To nan sai kuɗin suka rinjaye zazzagancin. To da na tafi wannan dalilin da ya sa kenan, wallahu a'lamu, da Allah ya nufi haka da tunni medical doctor ne. To bayan wannan da shekara guda shine sai kuma muka zo sai muka sake haduwa da wani bawan Allah, Engineer Aziz Abdul Aziz, mutumin ainihin kasar Adamawa ne, dan Maye Balwa ne ko kuma Ganye, dan uwan Salihijo ne wanda ya rasu. Suna da company Afri Project Consortium. A wannan wuri alakan mu da shi sai ta fara ainihin saka min ra'ayoyi da kuma sha'awar harkar computer. Allah cikin rahamar shi sai ya zama ina na zama fast learner, ina saurin koyan abu. Nan da nan na koya kuma aka rinka dauko mana wasu malamai suna karantar da mu a daga dan daga Ibadan daga ina suna dan yi mana. To wannan kuma ra'ayi sai ya shige ni. To daga wannan lokaci sai naga babu abin da ya kamata in je in karanta sai abin da ya shafi harkar computer. Domin sai na fahimci ita harkar computer tana ba da dama na in taimakawa ita manufar da nake cewa ina son in cimma. Ita harkar computer tana ba da damar in zo in karantar da wasu su iya ilimin da za su tinkaru duniya a ilmance a da'awance, da kuma ni da su mu tinkaru duniya ya zama muna da ainihin kuɗi waɗanda zamu samu mun kware da wannan wanda da waɗannan kuɗin zamu karfafa ainihin da'awar mu dan haka nan da nan sai ainihin na hada da wata takardar diploma da nake da ita a fannin ainihin shari'ar musulunci sai na hada da ainihin takarda ta wayak wanda na taba zama nayi ta science da na hada sai na tafi Fute Yola wato Federal University of Technology Yola sai na je sai na apply sai ainihin aka bani nan ne naje na karanta information and communications technology alhamdulillah na fita da kyakkyawan sakamako ina ɗaya daga cikin dalibai guda uku waɗanda suka fi kowa ma'ana muka yi bracket da Bahaushe yake cewa alhamdulillah wannan karatun da nayo ba nayo shi bane dan je in yi aikin gwamnati domin tun kafin yi wannan karatun ina da ninkin baninkin irin wannan takardar wanda inda aikin gwamnati ce zan je in yi saboda haka manufar karatun ba in je in yi aikin gwamnati ba manufar karatun ba in je in yi wa wani aiki ba manufar karatun ita ce in zo in yi wa kaina aiki a cikin da'awar da nake so zan yi wannan ita ce kawai manufar karatun to kafin in tafi karatun sai da na tara ku jama'a dalibai na da masu saurare na ce to zan tafi wani karatu Yola amma in naje karatun manufa ita ce zan je ne in yi karatun dan in dawo ya zama mun shirya wa da'awar ni abinda na sani a zuciyata jama'a ba su sani ba abinda na so shine a matsayin su da suka dauke ni malamin su in na gaya musu gaskiya su ji shine jama'a zan je ne in yi karatu dan mu ƙara shiri dan na san can ƙasa ga wasu kuɗi na dafa a ƙasa suna can suna tafarfasa nan kuma ga wani ilimi na dasa na musulunci yana can ƙasa yana tafarfasa to zan je in hado ilimi kuma na boko wanda za a zo a hada waɗannan murahu guda uku in suka hadu ga kuɗi ga arabiya ga boko in muka zauna akai ba ma tashi sai dai Allah madaukakin sarki ya tashe mu to sai na gaya musu su je su shirya da ilimi da neman kuɗi da kaza da kaza wasu sai suka yi kuskuren fahimta wasu sai suka fassara malam fa yanzu duniya ya sa a gaba da ya tafi neman kuɗi yanzu kuma ya tafi neman boko dan su a wurin su kawai kuɗi duniya ce su a wurin su karatun boko engineering ko menene su duniya ce mu kuma a wurin mu duk abin da muke yi to ɗan inna salati ne duk abin da muke mu Allah madaukakin sarki muke wa dan haka ko fada ka ji muna yi ko naushin wani ka ji mun yi to duk a cikin addini ne ba wai a matsayin iskanci ba sai dai a matsayin addini to a karkashin haka sai irin waɗannan sai suka yi ta zamewa da'awar wasu ma suka tafi suka lalace wasu suka tafi suka koma cikin kungiyoyi wasu suka je suka yi ta mana sharri suka yi ta maganganu to tafiya ta Yola sai ya zama an samu matsala su ɗaliban assignment din da na ban musu na su yi shiri in zo in same su sun shirya sai na zo na samu ba su da shiri ko kwaya daya babu shiri na karatu babu shiri na kayan aiki babu shiri na da'awa babu komai wasu ma sun ma bar da'awar sai na fassara wannan irin fitinar ba kai na farau ba an samu wani cikin salaf ya samu kanshi shine annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ma ya tafi yaje shiryo wa da'awan ne kafin ya dawo sai wani hatsabibi ya mai da mutanen suka zama yan disco wasu kuma suka koma yan mandiri sai da ya dawo ya ta aikin face-face to wannan abun mu duk halin da muka samu kanmu a cikin mu salafiyya muna dogaro ga Allah sai mu koma mu ga cikin salaf wani ya taba samun kanshi a wannan halin eh da ya samu kanshi yaya yayi wace hanyar ya biya dawo ya sake recovering ko ya sake retrieving abubuwan shi yaya yayi ya biya dawo da tsarin shi hanyoyin nan da annabi Musa ya bi na a dawo ayi hakuri ayi addu'a a tsaya kuma kada ayi karayar zuci shi muka dawo muna yi wannan daga cikin matsalolin da suka samu kenan matsala ta biyu kuma sai ƴan ɗariƙa suka bi zariya suka yi ta wa'azi suna cewa ai sun yi wa Albani asiri wannan wa'azin har kusa da gidana sun je muciya sun yi sun sake zuwa kusa da office ina sun yi cewa sun yi wa Albani asiri ne da tsafi ya baggarin dan haka duk wanda yake sa rai Albani zai dawo to yana bata lokacin shi ne yana can mun yi mai asiri amma wai yayi ƙarya ya ce ya tafi karatu ne wannan ƴan ɗariƙa sun ta fadin haka kun ga wannan ya nuna su Musa din nan ko As-Samiri afwan As-Samiri shine shehin su domin shi ma As-Samiri me yace cewa ai Musa fa ba zai dawo ba ya riga ya tafi kenan ya ce muku ya tafi gana da Allah su ma nan haka suka yi ta fadi
to abun mamaki shine amma babu mamaki domin sahabban annabi Musa da daliban shi su ma sai suka yadda da maganar da Samir ya fadi da yawanci daliban nawa su ma nan sai suka yadda da maganar da ɗan dariƙa suka fadi cewa gaskiya dai sun yi wa albanin nan fa asiri tunda dai malam baya shirin dawowa garin nan amma duk wanda ya san degree na abin da ya shafi professional courses engineering da sauransu ya san cewa shekara nawa ne shekara 5 ne amma tunda direct entry ne zai zama shekara 4 to amma jami'o'in Najeriya ka ne musu lissafi ne mun shiga din zamu gama 2005 sai aka buge 2003 aka ce shekarar ta mutu gaba ɗaya saboda me an yi yajin aiki ya kai wata 8 don haka shekarar ba ta da amfani sai da aka maimaita ta dan haka 2006 kuwa chap na kammala tun dan da na gama rubuta jarabawa ta ta ƙarshe aka zo aka yi mini menene na na tarkato mota ta na biyo har gida na aka biyo ni da takarduna jama'a saboda ni ina da yaqinin abin da na rubuta da ikon Allah ba shirme bane na ci jarfa don haka bana abin da ƴan makaranta na ji suna cewa follow up fadanci ko abin da ake zuwa ana menene ban sani in na gama rubuta jarabawa ta wani lokacin muna makaranta a Bauchi ma nake kwana saboda ba da bukata kuma bayan na rubuta na san abin da na rubuta yaqinan sai kuma in koma ina cewa malam ni ne wani mai lamba kaza ba ruwa na da kai dan haka da ta tashi kawai na sako kana a mota na tawo sai biyo ni akai da takarduna tun 2006 din alhamdulillah wannan shine ainihin halin da muka samu kanmu a ciki to da muka zo din muka tara jama'a muka ce to jama'a yaya ina kayan aiki ina masallaci ina makaranta na faje na yi wannan digirin akan kaza sannan da sauran digirorin sannan da sauran diplomomin sannan da sauran abubuwan sannan fa mun shirya jama'a amma yanzu ni sabon zuwa ne a cikin ku me kuka shirya a daidai wannan lokacin da nake magana jama'a sai da ya zama a cikin shirin ni da ne wa alƙawari na shine bayan shiri na karatu zan yi shiri na kayan aiki akan cewa duk wani littafi da muke bukata a duniya ni zan mallaka mana shi on a hard and a soft copy kuma ina tabbatar muku da cewa yanzu da nake magana duk wani littafi da na san muna buƙatar shi a duniyar nan kakkab ban rage ko shafi ba inda ban ce dillin tafan duniya ba na ce wanda muke buƙata kuma buƙata a wadace to na mallaka mana wannan littafin kuma gaba ɗayan littafan muna da su akan soft copy kuma ni na yi haka ne da nufin shirin da'awa dan haka sai zama kenan na taho ga karatu ga littafan karatu mujallu ne ga menene internet ne ga menene software ne ga kamerori ga radioyi ga kayan aiki din na hado amma assignment din ku kuma da na bari a gari ku samar mana da makaranta da masallaci in nazo zan karantar da ku boko zan karantar da ku arabiya kun ga dai zan iya karantar da science zan iya karantar da art zan iya karantar da social science zan iya karantar da engineering na computer zan iya karantar da mass communication harkar jarida zan iya karantar da economics zan iya karantar da darussa na bature a kalla guda 20 tsakanin sciences da art da kuma social sciences duk wannan shirin dan azo a gina zariyar nan ta ci gaba a matsayin zariya binnin ilimi wannan ita ce manufar amma da ya zama aka taron a gaban ku aka yi ƙarshen taron shine babu wani shiri kuka ce babu wani shiri da kuka yi da aka ce babu wani shiri sai nace to ina ganin ba zan samu karayar zuciya ba amma sai ni wata raha a wurin sai nace to shikenan in Allah so zan yi kokari zan zama baban addini sai ne wannan maganar ka san baban addini a ƙasar Yarbawa kowa matsala ta ko tarbinka ne tsinke sai ka je ka ce baban addini tarbiya tsinke sai ci a kawo maka ma'ana komai shine kenan ku dai kawai dai ku yi ibada amma komai shi zai yi to sai nace na zama haka insha Allah amma sai nace amma ni baban sunna ne wallahi ba zuciya ne ba lokacin don wasu sun fassara kamar zuciya ne sai nace amma ku koma zan neme ku daga baya dan haka mataki na farko shine a daidai sanda nake wannan taron jama'a ko gidan da zan zauna ban da shi daki ɗaya ne na kawo mata na da ƴaƴana na tara su a ciki wajen su 20 saboda hakan nazo na zauna na fara tunanin to ya za a bullo wa kaza abu na farko sai ainihin na samu gida da zan zauna gidan haya matakin farko kenan na biya rabin kudin daga cikin ku kuma kuka tara kudi kuka ce ga na ku gudunmawa kuka kawo na ƙara sabiyar rabi alhamdulillah ina muku addu'a Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi da tafiya tayi tafiya na samu ainihin ya zama na zauna ni da iyalai na babu matsala sai na sa aka dakko kana daga yola sannan aka dawo da su domin dawo wancan lokacin daga ni sai iyalaina muka dawo ba mu dawo da komai ba to da muka zo muka zauna sai kuma nace to a fara dawo da darussa kadan kadan tukuna akai kokari aka saka darasin 40 hadis aka saka darasin blogul maram aka zo aka fara ainihin karatuttuka da ake yi na safe da sauransu muka ce duk wanda ya san dalibin makarantar nan ne ya zo ya jaddada register shi domin makarantar ta yi wani irin tashi ba irin tashin da te ba saboda haka karka dauka yanzu kuma za a sake cewa za a rufe makarantar malam zai koma kaza a'a tsari ne muka yi ta gaya wa jama'a amma abin babaki jama'a da yawa wasu sun dawo wasu kuma da yawa ba su dawo ba saboda me wasu sun riga sun gamsu da abubuwan da suka fadi wasu aka fada musu wasu kuma sun fadi maganganu ne marasa dadi suna jin kunyar su dawo kuma a gansu a ciki dan suna ganin tafiyar ta riga ta lalace fa ina fata an gane waɗannan su ne hakikanin abubuwan da suka faru dan haka mataki na farko Allah cikin rahama shi dama akwai alƙawari da ne wa kaina akan cewa abin didda na mallaka a duniya gaba daya to na sadaukar da shi ga hidima ta addinin musulunci amma addinin musuluncin da annabi ya zo da shi wanda salaf suka ainihin dauko mana fassara daga gare shi shine ma'ana manhaji as-salafi a ƙarƙashin wannan ina samun wasu kuɗi sai na sai tafkeken fili sai na ce to wannan filin shine inda za a gina maqar wato cibiya ta darul hadisi salafiya zariya Najeriya insha Allah wannan filin shine kaji mun fadi lambar number 2 stroke number 4 Sama'il Ahmad Road ainihin gaskiya quarters a dan ainihin Zaria sai na koma can anguwan mu na samu wasu filaye na ce ya kamata a sayar mini da filin nan amma an sayar mini ba gida zan yi ba don har yanzu tunanin bai zo a gida ba tukuna tunanin shine bari mu gina musulunci shi musuluncin ya gina mana gida amma matsalar ita ce ya za a tabbatar da musuluncin tukuna saboda haka su sayar mini da wannan filin zan yi musu masallaci wannan filin kuma su sayar mini da shi zan ainihin yi musu makaranta sannan ga wani gida shi ma kuma a sayar mana da shi za a ainihin yi makaranta to amma matsalar waɗannan dai gida ne na gado suka je suka yi taro to sai wasu suka samu matsala abinda muka so shine shi mai gidan tin yana da rai shi ma dan makarantar ne yana cewa da yana da hali da ya bar mana gidan amma bai da hali shine sai na ce ba izgilanci ba ba kuma alfahari ba a ce mu mun samu kuɗi dan haka su je su fada mana kuɗin gidan ko nawa ne zamu saya zamu basu idan muka basu sai mu rushe gidan sai mu mai da ainihin gidan ya zama makaranta nace zamu gidan sama hawa biyu sai a sa wa ainihin bangaren makarantar Darul Hadith ke wato Darul Hadith Salafiya sunan project dina ne sunan mashru' din ne zaka iya samun wani ajin zai dauki sunan Abubakar Gumi wani ajin zai iya daukar sunan kaza dan haka ita makarantar da waɗannan azuzuwan sai a sa musu sunan Alhaji Nayan Direba dan a wanzar da sunan mai gidan sannan a wani fili gaba kuma muka ce a je a roki shi mai filin shine Alhaji Usman wanda shi ma tare muke da shi tunda zamu makaranta a can to wancan filin kuma ya siyar zamu yi ainihin sai a mai da masallacin tunda kusa suke waɗannan abubuwan na ce musu aje a ce musu a yanzu haka da nake maganar ina da kuɗi a ƙasa su faɗa kawai amma ina jin sai da aka yi ja wajen wata biyu dai ƙarshen ta duk suka yi shawara gaskiya dai ba za su sayar ba haka aka yi ko ba haka aka yi ba a gaban ku aka yi ba da ni naje ba ku na nada ku je ku same su na rantse da Allah saboda kada ranar Lahadi ko Asabar su faɗi cewa kuɗin kaza ne in ce sai Litinin za a je banki zo sai da makarya ne wallahi sai na dibo kudin sai nazo na aje sa office dina mai kimanta kudin kai sai nazo na aje sa office yadda da sun fada za a kawo a basu amma sai suka yi shawara ba za su siyar ba to jama'a ya zamu yi da su to sai muka tayo nan gaskiya quarters sai a ce ga fili ko za ku siya mun ji za ku zo ku yi wani makaranta muna so ƴaƴan mu suna mutanen suna ta son shikenan sai a daga kaza sai mu siya sai a daga sai mu siya sai a daga sai mu siya tunda muna da shirin mu siya muna da kudi su wadancan muna son mura su mura anguwar ne amma kuma wai su abin da suke tunani wai albani zai zo yayi makaranta ne ya ainihin samu darajar yayi musu makaranta makarantar da project ina baya biyarin sunana ba wani abu da yake sunana a jiki har yanzu makarantar ba babu takarda ko daya wanda take dauke da sunana, hatta takarda aka je kasub da za a nemo izinin gini kaza kaza aka je aka sa Muhammad Awal Adam, nace ƙarya ne, Muhammad Awal Adam ba shi yake wannan ginin, Darul Hadis ce take gina kanta, a koma rasid din a sake rubuto Darul Hadis, ba ni bane nake yi. Dan haka yau da Allah zai dauki raina, babu wani dana da wani ko wata matata ko wani ubana ko wani ɗan uwana da zai ce wannan filin naka ne, naku a ina na Darul Hadis salafiyya ne, baka da dalilin cewa ni Muhammad Awal Adam Albani ni ne da shi ba lawa bane, na Darul Hadis ne, mashru'i na ne, ma'ana aiki ne na alheri na ce zan yi musulunci. To ashe in ana tunanin cewa wai zan yi samu alfarin, to abin baya dauke da sunana, baka da wani dalili da zaka ga sunana a wurin. Ni dai na san wanda yawa shi ya san sunana, ya san ni ne, to mu tafi can ya bani lada wurin shi insha Allah. Amma sai suka kasa fahimta haka jama'a, da haka gaskiya yanzu duk mun tara karfin project din mu gaba daya, ya dawo ainihin nan gaskiya ne gaba daya. Da haka in Allah ya so, nan da wata uku ina fatan ginin Darul Hadis Salafiyya zai fara. Amma ga ainihin wani bayani kama haka, shi Alhaji Ali Time Kifa Allah ya saka mishi da alheri, wato a matsayin uba ike a wuri na awwalan kafin ya zama suriki, sannan kuma abokin aiki ne na da'awa da shi muka fara wannan, kuma har yanzu da nake magana da shi muke da'awar 100%, mana duk abubuwan da suka kama yana da goyon baya a cikin tafiyar ta mu kai tsaye. Shine yau mako biyu da suka wuce naje na same shi, nace mishi to gaskiya na jira mai filin nan ya siyar mana, ina so in zo in gina katon masallaci a wurin nan da makaranta, amma yaran da aka nada wakilai suka je suka same shi ya ce zai siyar, amma dai a ƙara saurara. Nace to ni kuma ɗanɗano na test dina wanda na siffanta muku nace is highest, ba haya ba ko high ko wane ne, gaskiya wannan masallacin yayi min kadan da in ci gaba da gudanar da da'awa tunda dai Allah ya sa na samu wadata. Saboda haka nazo ne mu yi shawara, ina son masallacin nan mu cire kwanan shi masallacin mu na muciya, mu dora dakin sai mu dora sama, ga yaran nan da wannan zubairu yake karantawa Abu Abdurrahman, ƴaƴan mu ne kannan mu ne su ƙara samun aji, mu ko masallacin ya ƙara girma. Alhaji ya farin ciki da wannan, nace kuma zamu kawo girka-girkan air conditioning system, zamu ainihin sa masallacin, ma'ana dai zamu canza masallacin haya a gaba daya. Shi kenan ya karbi wannan shawara, ya ce ta yi daidai. To in Allah so yanzu mai yiwa gobe ko jibi ma zan je in same shi akan dami shawara, so muke ko dai in Allah so cikin azumin nan ba dan kawai aikin zai iya ja mana matsalar karatu ba, to bayan azumi kam gaskiya za mu ainihin fara wannan aiki insha Allah ta'ala. Mun gama zartar da shawara ranan da kudin mu ainihin a ƙasa insha Allah ta'ala. To wannan shi ne saboda ba mu samu wurin da ya kamata a yi abin da ya kamata ba, yasa sai muka ga to dan abin da muke da shi din bari mu gyara shi, amma bari mu mai da shi fantastic, mu mai da shi daidai da yanayin da muke buƙatar shi. Kun ji abin da ake ciki kenan, don haka masallacin mu ba dan waɗannan karatutukan da muka ce za a fara ba, to gaskiya da zai yiwu ma cikin makon nan za a fara ainihin rusa abin da za a rusa don a yi waɗannan ainihin gyare-gyaren insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To na biyu, wannan masallacin da muke karatu jama'a, Allah ya sakawa Hajiya Jimmai da Alkhairi mata Alhaji Haruna Danja, ita ta bamu wannan filin jama'a, mu ne mata addu'a Allah ya albarkaci zuriyarta, Allah madaukakin sarki ya tsare su daga dukkan sharri, Allah ya kara musu daukaka. Muna addu'a ta musamman ga mai gidanta Alhaji Haruna Danja, Allah ya saka mishi da Alkhairi, Allah ya bashi aljanna firdausi, Allah ya kara daukaka darajojin shi a cikin aljanna madaukakiya. Muka zo ta ba da wannan fili, ta ce gashi ta ba da wannan fili ga da'awar salafiyya a zo a gina masallaci. Alhamdulillah aka zo aka fara ginin masallaci. Wannan masallaci jama'a ba ni ne nake gina musu ba, ko kobo ban taɓa ba su taimako ba, kuma ko bulo ban taɓa zuwa na daga in ana ginin ba, don ba ni da lokaci, don ni kajagar ta shi ne ina da sarari in yi abu zan yi, in ban da sarari duk yadda duniya za ta ga ya kamata ni ba zan yi ba. Dan haka ban samu halin in taimaka da ƙarfi na ko da kuɗi na ba, su suke ginin su kuma dinnan, wannan ɗan kasuwa ne, wannan trader yake, wannan carpenter yake, wannan tailor yake, wannan ma'aikacin gwamnati ƙarshen wata su hada kuɗin su, sai in wannan ya ga dama ya kawo taimako cikin alhazan birni, ko in wannan Hajiya ta ga dama ta kawo, da haka ake wannan gini jama'a. Wannan gini wasu sun ce ni ne nake musu ba ni ne nake musu ba amma yanzu za a ji ni abin da zan yi insha Allah ta'ala ba ni ne nake ba iya maganan nan da na faɗi iyakar gaskiya ce babu wata bayanta ban ta ko kwabo ban taɓa ba su taimako ba ban taɓa kuma ko zuwan ɗauki bulo in ana yi ba na ɗaya kenan na biyu wasu kuma suka ce ko daga Saudiya nake karɓo musu taimako jama'a littattafai ma da kuka ganni nake tahowa da su daga Saudi Arabia ni ban taɓa karɓo taimakon littafi daga Saudiya ba don littattafan da Saudiya ke bayarwa kyauta to ni bana buƙatar irinsu ba na na wuce karatunsu yanzu kamar a ce ina da digiri na turanci sai in tafi sai a bani littafin Mr. Giwa is a trader me zan zo ni da Mr. Giwa is a trader saboda haka littafan da Saudi Arabia take bayarwa ƴan matuyad ne ƴan ƙanana waɗanda yake ƴan islamiya ne za su karanta su ni kwan littafan da nake karanta jibga-jibgan littafai ne masu mujalladi 50 30 70 da makamantansu da haka shekara ina da asusun littafi dama haka nake tuntuni na tara kuɗi na yin shekara ta waɗannan kuɗin ba gara ba zago ko cefa ne ba zan yi da su ba zan tara abebena in shekara ta yin ƙulla abebena in tafi in ba haka ba ina da wasu kuɗi ne na harkoki na da suka fito min ko bayan na tafi sai in yi waya wane je kaka karba in ka karba ga account din da zaka sawo min sai in je in cire su a Saudi Arabia duk littafi da abin da kaga ina tawowa da shi daga Saudi Arabia ban taba karbo taimako ba hasali ma ni ban san inda ake karbowa ba ni ne da kaina nake siyo littafi maganar cewa ko wannan masallaci ko ina karbo musu taimako daga Saudi Arabia wannan ƙarya ce kuma Saudi Arabia yanzu ma fada take yi da wanda zai karbo taimako daga Saudiya ya je wata ƙasa ya gina masallaci saboda dalilan da na faɗa muku a baya na America ta ainihin jakunnanta akan wannan daurewa ta'addanci gindini to ita kuma ta karbo wannan fatawa amrikiya ko fatawa bushiya to saboda haka kun ji su malam Musa sahabi iyakar sani na to source of revenue generation din su ko kuma source of generating fund hanyar da suke bi suke hada kudin da suke aikin nan ita ce wadda na faɗi ko dai wani ya zo wucewa ya ga ana aiki ya ce ga taimakon shi ko kuma wani ya ainihin shawara daga cikinsu ko makamantan haka cewa kaza cikin albashin shi ko kuma a wata su ɗorawa kansu a iya sani na abinda na sani kenan amma akwai wani abu a ƙasa bayan wannan ban sani ba ni ma don matsalar ita ce ni da nake zuwa nan nake karantar da su mu ba ƙungiya ba ne ba wai ni ne shugabansu ba ni malamin su ne kawai class teacher ne zan zo in karantar ne na karantar na tashi na tafi shikenan masallaci suke gudanar da shi kamar yadda darul hadisi kuma can ni nake gudanar da ita to Allah cikin rahamar shi yanzu ne zan ainihin bada ƴattawa gudunmawar ga ta kamar haka dan haka malam Shaibu imamu da'awa sai ka rubuta abubuwan da nake so zan yi wa wannan wurin shine duk abin da ya shafi wannan ginin masallacin gaba ɗaya masallaci na ce banda makaranta da za ku dora sama da sauran abubuwan da za ku dora duk abin da ya shafi rufa wannan da gyara wurin nan ya zama masallaci smooth ba irin masallaci nan an dan shafa fenti in ka shafi rigarka ya biyo ka ba ba irin ba manager highest irin wanda kuka sani the most expensive na duniya to irin haka nake so ku bani bill na masallacin nan zan ƙara sa muku as masallaci amma abin da ya shafi dora gini na sama da na sama da na sama wannan ban yi alƙawari ba amma dai masallaci abin da ya shafi a ƙara sa shi a rufa shi da dakin din shi da komai da abin da ya shafi makaranta da wannan shago da duk abin da muke ganin bulan nan tsirara ciki da waje a sa tiles nan mai tsada ko irin na villa ne ba ku da matsala da duk abin da ya shafi air conditioning system ba air conditioning kuma irin wannan da zai zo ne mana guda a kunna ba air condition wanda yake fitowa lafiya iska kamar daga sama fresh za a zo mechanical engineers din ku su je su duba wane irin air conditioning system za a sa ko guda nawa ne ko guda hudu za a sa a masallacin nan ko ne girman su kar ku je ku sa mana substandard wato kar ku sa mana mai araha ko ku sa mana wanda kwana biyu zai zo yana kiki ba mu san wannan wanda za a sa shiru kofofi na masallacin nan da wunduna kar ku sa mana kofofi wannan dukan kato tinka smart kofofi waɗanda ba za su yaga mana riga ba lafiya lau Allah ya sa kuna fahimta ta, kar ku ji tsoron talauci in kuka tashi bani bill din, ku rubuta kawai ku bani. Wannan nayi alƙawari akan haka insha Allah. Yawa, abin duk da ya shafi tiles din nan da kuma na waje menene za ku sa har zuwa ƙarshen kwataccen, sannan kuma za mu zo da mota insha Allah wadda za ta yi muku bohol da kuma tankuna da za a aje na ƙasa da waɗanda za a aje na sama, duk za mu yi wannan. Wannan na ɗauki alƙawari insha Allah, ko gobe ne da safe ka ku ji tsoron ku kawo mini wannan bill. To wannan abin da za mu yi kenan insha Allah ta'ala. Allah maɗaukakin sarki ainihin ya taimake mu. To bayan wannan jama'ar musulmi, sai ainihin abin da zai biyo baya na kuma ainihin wato da'awa. Idan wannan aikin zai ja mana matsalar karatun azumi, sai a jinkirta har sai bayan azumi. Amma an san cewa ana yi ba zai hana mu karatun azumi ba, to shikenan. Amma dai kuɗin da za a yi wannan aikin jama'a a yanzu haka suna ajiye, ba wai za a tafi neman su bane, a'a suna ajiye. Dan haka kawai abin da muke bukata ku zo da bill din, ko da gobe ne da safe ba ku da matsala insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Dan haka wato kawo mini bill din yafi muhimmanci, don in kawo kuɗin in danka muku. In yaso bayan sallah ne, bayan babbar sallah ne, bayan watece, ni dai abin da na dauka nauyi din nan duk gaba daya da wani wayarin da menene, zamu zo mu kuma masu communication, zamu hada wasu wayoyi waɗanda wayoyin mu muka san fassarar su, sai in center ta gama haduwa, sannan wayoyin za ku ga me zamu yi da su. Ku dai mun ji kun ce ku huda nan, ku sa mana wayoyi, ku zuro su, ku zubar mana da su anan. To ku bar su kawai, za ku ga abin da za a yi da su daga baya. Domin masallacin mukiya na yi mishi haka, na har hada mishi wasu wayoyi, an bi da su tasirin, an bi da su, an hada an kai wasu wurare da sauransu, su ma da nasa suka yi aikin, nace su zubar da su nan, da su san me za a yi da su ba, sai aiki ya tashi insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To waɗannan ainihin su ne ainihin tsare-tsaren da muke wa jama'a ishara akai insha Allah. To sai ga yadda na tsara da'awata jama'a. Matsalar ita ce na tsara zan yi da'awar ne gwargwadon iko na, na ilimi da kuɗi da kuma ƙarfin jikina. A ƙarƙashin haka ban yi alƙawarin zan yi wa jama'a yadda suke so ba, ko yadda suke bukata, ko yadda suke gamsuwa. Dan haka in ka zo wurina da bukatar da bazan iya ba, nace bazan iya ba, to ba fa zan iya ba. Ko a gidan mu an san ni da haka, duk abin da bazan iya ba zan ce bazan iya ba. Duk abin da zan iya kuwa, in kai ka ga matsala ne ni na san zan iya, to ba ruwanka. Ba wai ya ce in yaro ya ce zai haɗi gatari, sai a saka mishi kota. Saboda haka jama'ar musulmi kun ji abu na farko kenan. Dan haka maganar da'awa jama'a ban ce zan gamsar da jama'a ba, zan yi iyakar gwargwado na ne. Dan haka ga karatun Sahihul Bukhari nace na ba ku kwana biyu asabar da Lahadi. Asabar da Lahadin nan kuwa, to yanzu muna da ƙarin karatu ne ma in advance, inda an biyo asabar da Lahadi yanzu ma da kasusuwan ba su kai adadin da suka kai na 28 ba. Amma mun rinka karawa da wasu kwanaki ne waɗanda a cikin nawa ne. To haka ainihin abin yake insha Allah ta'ala. Sannan na biyu, ban yi karatu domin yawon wa'azuzi, garuruka, ko makarantu, ko makamantan haka ba. Kuma ban yi karatu don in kafi in zama malami a Zaria da wasu za su rinka towa daga Sokoto ko birnin Kebbi, ko kuma daga Tsafe, ko kuma daga Adamawa, ko Gombe, ko makamantan haka, sai sun zo za su gayyace ni ba. A'a, na yi karatun ne ni manufata kawai don in dawo in karanta a Zaria. A ƙarƙashin haka, kai da kake garinku kai ne za ka zo Zaria ka koya, sai ka koma garinku sai ka je ka koyar. Ni ma haka ne ta bi garuruka na Laraba da Hausawa da Nufawa da Sokoto da wane ne, ina ta koyo abin didda na san cewa ina bukata. To yanzu na zo na tattaro a garinmu, to gaskiya saboda Allah ban yi alƙawari ba, amma in na samu lokaci zan iya amsawa. Amma ka sani da cewa in har ba ni da kai ne na amsa maka ba, to duk wanda ya amsa maka to ƙarya ne. Sannan duk inda kaji ana sanar da wa'azi, albani zai wa'azi. In baka ga an sa takarda Darul Hadisi Salafiya Zaria Najeriya tana gayyata kuwa wa'azi ranar kaza ga watan kaza ba, to gaskiyar lamari ƙarya ne jama'a. Yanzu jiya 11 dare ne bugo min waya daga Mina, mana an ce baka zo kai wa'azi a nan, nace a ƙarya ne, ba ni bane. Nace ba kai bane, nace ba ma taba jin maganar ba, kuma ba wanda ya magana da ni, ba wanda na taba maganar wa'azi a Mina daga shekara 10 zuwa yanzu. Amma kawai an ta sanarwa, yace har gidan radio ana sanarwa. To sai nace ƙarya ne, to sai ji abin ya daure mishi kai, don ya ji magana ta yadu ta yi karfi. Sannan kuma ni gashi baki da baki nace mishi ba ni bane, to ba ni bane kan. In ni din ne zan yi, to za a ga Darul Hadisi Salafiya, za a ga nayi signature na, na sa date, insha Allah ta'ala zan zo, in ko ban zo ba to sai na biya, sai na zo nayi wata rana insha Allah ta'ala zan zo in yi bayanai dangane da don kar ku manta har yanzu fa bamu amsa wacce takaddar ba insha Allah ta'ala. Allah ya taimaka. To sannan zargi da zagi da suka game da wannan tsarin bai dame ni ba ko kadan, dan na san kawai na tsara abin da zan iya ne, abin duk da ya karu akan wannan jama'a ba zan iya ba. To in ko nace ba zan iya ba, to ba zan iya ba, duk yadda za a kada a raya ba zan iya ba, kuma ba zan yi ba. Abin da yasa ba zan yi ba, ba zan sake in takura wa kaina akan tsari na ba, saboda da na takura wa kaina a ɗabi'ata sai in ji duk abin ya gundure ni, sai in ji gaba ɗaya ba na so. To da ya zama a bar abin gaba ɗaya, ko da za ka ce ai ɗan minti biyar ne kawai, sai in ce a ba zan yi ba, kai juyin duniya, saboda in na zo ne maka minti biyar ɗin sai in ce to har abada ba zan sake amsa gayyatarka ba. To kaga da ai haka gwamma a ɓata maka rai yanzu an ƙi minti biyar ɗin, don haka ni mutum ne mai technicalities, wato abinda Bahaushe yake cewa mai ka'idojin tsiya. To ina da ka'ida, in na sa ka'idar zan abin nan, amma hikimar ka'idar fa ba don kuntata jama'a ba, don in yi abin da zan iya, don kada in gundura in gaza. To in na gaza na yi wa kaina dameji. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Da ƙarshen wannan faɗakarwar tawa nake cewa ina shawartar jama'ar musulmi da su rinka kwadaitar da masu mulki da masu wadata da su haɗa kai domin ainihin raya addinin musulunci da musulmai gaba ɗaya. Idan na faɗi wannan ba neman taimako nake ba, don kan wani ya fassara ya ce na ce ina neman masu kuɗi da masu sarauta su taimake ni. Ni aqidata irin ta Ibn Abbas ce, idasta'anta fasta'in billah, Allah kawai nake roƙo. Saboda haka ba ina cewa wani ya zo ya haɗa kai da ni ne ya kawo min kuɗi, a'a, abin da nake cewa ina ba da shawara, don na san a zariyar nan muna da matasa masu ɗimbin ilimi, suna son su yi da'awa, sai dai matsalolin da ni nayi kuka da su a baya su suke fama da su a yanzu, kuma su sun kasa ɗaukar wa kansu matakai. To shi nake cewa a haɗa kai don a taimaka, a tafi tare da su don a ci moriyarsu. In ba haka ba jama'a, yau da yawa 'yan zariyar suna can Abuja suna karantarwa a gidajen manya-manyan mutane, saboda zai karantar a wata za ka 20,000 a bashi, nan kuma in ya karantar naira 500 za ku bashi. To can da ya tafi ni a wurina asara ne, nakan gani su, na je gida ka za wurin wane sai in ga wane ya zo yana karantarwa, wani ma ban san shi ba sai zai nuna min sanayya, yana karantar da yaran gidan ne guda nawa ne, kwaya biyu ne, kuma karatun sai in yaran sun ga dama, idan ba su ga dama ba suna wasa, sai uwarsu ta ce to gaskiya ba za su ainihin samu damar zuwa ba. Jama'a, saboda ina son mu ƙarasa ainihin bayanai a yau, za mu sa kasar, amma rabin kasar ɗin za mu yi kawai insha Allahu ta'ala. Da wannan muke cewa subhanaka.